أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah ta'ala cikin kimansa ya ƙara hada mu a daidai wannan rana na 5 ga watan Ramadan, ranar Juma'a, shiga ta 1445, wanda ya je da 15 ga watan Mars 2025, a tafsirin Ramadan da muke yi. Insha Allah yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a jiya. In ba manta ba, a jiya muna gaban Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, mun yi tafsirin gaban Alhamdulillah, godiya da kirari da yabo da kuma dukkan wani sufi na kamala da aka tabbatar ma Allah ta'ala mana kukin sarki, wanda shine ya cancanta a bauta masa. Rabbil alamina, nan ana maganan cewa Allah ta'ala, siffan Allah ta'ala wanda yake ya mallaki dukkan wani yabo, kuma ya cancanci yabo din shine wato rabbil alamin, shine ubangiji wanda ya halicci bayi, kuma shike da mallakin su, kuma shike ba su arziki baki daya. Wannan shine ma'anan rabbil alamin, kamar yadda muka yi magana. Al'alamin ina magana yana nufin wato duk wani wanda ba Allah ta'ala ba, dukkan halittu duka. Da aka ce rabbil alamin, ana maganan ubangiji ma dukkan halittu, duk wani wanda ba shi ba Allah bane, to kuma ya shiga cikin al'ala, ya shiga cikin dandazon wadanda ba a wadanda suke halitta. Allah ta'ala shi ɗaya ne kamar yadda aka sani, to duk wanda ba Allah ba, to sunan shi abin halitta, kuma sunan shi al'alamin, shi ma ya shiga cikin al'alamin. Shi yasa ya lokacin da Fir'auna ya tambayi annabi Musa, ya tambaye annabi Musa kan wane ne rabbul alamin din da kake cewa a zo a bauta mashi kadai, wama rabbul alamin, sai Allah ta'ala wato yake ba mu labari. Annabi Musa sai ya bashi amsa, yana cewa rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin, qala liman hawlahu ala tastami'un, qala rabbukum wa rabbu abaikum al awwali. Annabi Musa sai yake cewa rabbus samawati, shine ubangijin sammai duka, wal ardi da kuma ubangijin kasai duka, wama bainahuma, duka halittun da suke tsakanin waɗannan sama da ƙasa din, to Allah ta'ala shine ubangijin su. Wato babu wata halitta ne za ta wuce waɗannan abubuwan da aka faɗa guda uku, ko dai sama, duniyar sama can, ko ko duniyar ƙasa, wannan duniya da muke ciki, ko ko abin da ke tsakanin waɗannan duniyoyi, to dukkan su kuma bayi ne ga Allah ta'ala. Shine Annabi Musa yake cewa rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinin, can kuma a gaba yake cewa rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin, shine ubangijin ku, kuma shine ubangijin iyayenku na farko ma. Saboda haka wato shi ubangiji ba wani ba shi ba kaman halitta ne wanda tana da farko kuma tana da karshe ba. Ubangiji ba yi da farko, ba ranar da zaka ce ubangiji ga lokacin da ya fara samuwa ko ya fara kasantuwa. To al'alamin shine duk wani wanda yake ba ubangijin ba, duk wani al-kainat ne ko kuma al-makhluqi ne, to duka ya shiga cikin al'alam. Al'alamin ismi ne na jami'i, yana nuna duk wani duk wasu halittu. Asalin al'alamin daga al'alama ne, al'alama shine wato alama da muke faɗa da Hausa. Saboda riya da kaga wata halitta, to tana nuna akwai wanda ya halicce ta. Al'alam asalin sunan daga al'alama, saboda in ka yayin da kaga wani halitta, to alama yana cewa akwai wanda ya yi shi, kamar yadda yayin da kaga an mota to kasa akwai wanda yayi mota yayin da kaga an share waje to kasa akwai wanda akwai mai share to yayin da kaga kawai far haka an zo da halittu duka a ban kasa a doran kasan da kasa akwai wanda yayi su yayin da ka daga kai kaga ga wato sama ciki da ban kayin taurari kasa ne bazai ba za su yi kansu ba akwai wanda yayi su sai aka to sai aka alarci ake kira su duk wanda ke da wannan sufofi al'alam ko al'alamina ko al'awalim da wasali da yi madamun a wasali kasa dukkan su dai suna nuna cewa wato akwai wanda yayi su Allah ta'ala shine ubangijin su shi ya halice su kuma shi ke ba su arziki to shine Allah ta'ala ke cewa alhamdulillahi rabbil alamin yace dukkan yabo da kirayi sun tabbata ga Allah ubangiji na halittun nan duka baki daya wannan halittu duka bayi ne da Allah halittar su yayi bayan dacin babu su kuma arzikin su da kuma gudanar da su gudanarwa da suke yi a rayuwar su yana hannun sa baki daya to anan kamar da muka fada akwai sirri na yanda ubangiji ya hada lafazin Allahu sunansa Allahu da kuma sunansa na Rabbil Alamin saboda Allahu yana nuna wanda ake bauta da cancanta da gaskiya shi kuma Rabbil Alamin na nufin wanda yake ya halitta ya mallaka kuma shike ba da arziki to kamar nan ubangiji na maka magana ne cewa duk wani wanda kake cewa zaka dauke shi a wajen abin bauta a duniya to kai ka je ka koma ka tambaye kanka shin wannan abin da kake bauta ya halice ka ne idan bai halice ka ba to yana da mallakin ka ne in bai da mallakin ka yana iya baka wani iska ka shaka yana baka abinci ka ci yana baka wato duk wani rayuwanka yana hannunsa to in dai baya ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku wanda ba ko me yisu sai ubangiji to bai kamata ka bauta masa ba duk wanda za a bauta ma shine wanda yake ya cancanta a bauta mishi saboda ya halitta saboda ya wato ya mallaki halittun baki daya sannan kuma shi ke ba su arziki kamar yadda iyaye daga cikin abin da yake wajabta a musu biyayya in an lura shine na farko sun haifi shi dan sannan kuma sun mishi tarbiya tun yana wa jariri tun yana yaro karami suke fadita shi da shi yana wato a cikin su yake dabdala yake kai kawo saboda haka sai ya dace su ma iyaye ya girmama su saboda wannan uhuwa din da suka yi masa tun yana yaro saboda Allah ta'ala shi ma sakamakon cewa shi ya halice ka to haramun ne kuma ka je ka fuskanci waninsa da bauta kuma saboda shi waninsa da bauta dai tun da bai da halitta a hannunsa sannan kuma arzikin ka baya hannun shi saboda haka sai mutum ya bar bautan ɗan adam ɗan uwansa ko kuma halittu ɗan uwansa ya je bautan Allah ta'ala wanda shine ya halice shi wannan shine abinda alhamdulillahi rabbil alamin take nufi wato tana magana cewa ta taro dukkan wani sufofi na kamala sufofi na yabo sufofi na godiya da kuma wato dukkan wani kirari zaka ma ubangiji kana tabbatar ma ubangiji waɗannan sufofi duka kana tabbatar masa da shi kuma kai ma yayin da kake yi masa wannan kirari to kana jin a zuciyarka cewa kana masa ibada ne saboda Allah ta'ala yana son wannan abu da kake masa wato ubangiji shi yana son kirari shi yasa ma ya yaba kansa a farkon aya ta na Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sai ya yaba kansa saboda haka to tunda yana son kirarin to wannan kirari da ake masa kuma ya zama ibada shi ba wato yanzu ka tsaya ka roƙi Allah ta'ala kirari kafin ka ce zaka roƙe shi to wannan mashru'i ne wannan abu ne da ake so abu ne da Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da shi saboda haka ya zama wajibi ga mu'minai su rika wato yawaita kusanta kansu zuwa ga Allah ta hanyar yi masa kirari mutum ba zai kare cewa bari kawai roƙe shi ya biya mu buƙatu na amma ba zai masa kirari ba a'a manyan bayaninsa na gari in ma za su yi roƙe shi to sai sun fara wato yin sun fara gabatar da wani kirari tukuna shi yasa zaka ga hatta wannan fata ita kanta in an lura a jeren giyan wato ayoyin ai akwai roƙo akwai ihdinas siratal mustaqim amma ku duba ku gani sai da aka fara kawo wato kuduwa ku gani sai da aka fara kawo yabo tukunna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan kuma aka ce ihdinas siratal mustaqim wannan addu'a ce roƙo ne ake ma ubangiji amma kuma sai da aka fara gabatar masa da wato yabo tukunna wato ubangiji da ya saukar da wannan yabo kuma sai shar'anta mana mu ma yayin da zamu addu'a to mu fara gabatar masa da yabo tukunna yabo da kirari da godiya da kuma tabbatar masa dukkan wani sufi na kamala حديث ياتي بتاع تين سيد مسلم لقى أبو مالك الأشعري لقى مزال الله صلى الله عليه وسلم مزال الله عليك تيوى الطهور شطر الإيمان سألتي رب الإيماني لي نسألتي وسمع لبس كتير كوري ألولا واتو إن كي ألولا واتو كمر كي سألتي كي ألولا كمر كي رب صلى الله عليه ربهم صلى الله عليه وسلم وسمع لبس كتير الطهور أنا مجانا سبب الإيماني farko akwai annafi da al-ithbat idan ka tsarkake ubangiji daga sifofi da ka sa to kuma sai ka tabbatar masa sifofi na kamala kuma to kaga idan kai tsarkake shi kuma da sai ka yi rabin imani rabin da zaka yi kuma shine ka kawo masa sifofi na kamala sai manzo Allah ya ce walhamdulillahi tamla'ul mizan alhamdulillahi tana cika ma'auni kaga ubangiji da baya san amshi kirari da bai ce alhamdulillahi tana cika ma'auni ba sai aka to kirari da za a yi ma ubangiji wannan abu ne ubangiji yake so kware da gaske babu laifi mutun ya zauna babu abin da yake yi sai alhamdulillahi 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 adadin charbi babu laifi wannan saboda me saboda ubangiji yana son wannan kirarin da ake masa kuma yana yabawa kuma wannan kirarin da ake yi zai cika maka ma'auni da shi ita alhamdulillahi tamla'ul mizan sai maza da ce subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'ani ma baina samawati wal ard mutum kuma ya ce subhanallahi da alhamdulillahi a tare to suna cika abin da ke tsakanin sammai da ƙasai wato ka san kaga wato ashe subhanallahi da alhamdulillahi ba ƙananan zikirai ne ba shi in ka lura subhanallahi yayin da kace tsantiya ta bata ga Allah kana tsarkake shi daga sifofi na kasa ne to kace zaka tsarkake ubangiji daga sifofi na kasa shi kadai to da akwai saura ana buƙatar yayin da kai tsarkake shi daga sifofi na kasa kuma kawo shi sifofi na kamala shi yasa za ka gani a Qur'ani ba inda za ka gani ana masa ana kore masa sifofi na kasa a shi kawai a da zara an kawo sifofi na kasa an share masa sai kuma a zo a tabbatar masa sifofi na kamala idan aka ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-hayyul qayyum sai la ta'khudhu sinatun wala nawm la ta'khudhu sinatun wala nawm wannan ba ka faɗe wannan in ka ce Allah baya bacci ko ka ce baya gyagyadi kai ka shiru wannan baka ai baka yi beshi ba saboda annabil mahabba nan baya zama yabo kace ubangiji baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza wannan ba yabo ne ba sai da kace in kace ubangiji baya bacci sai kace to rayayye ne shi tsayayye ne shi in kace ubangiji ba matalauci bane sai kace to shi ma wadaci ne wannan shine wato yanda magabata suka shar'anta ko kuma suka nuna mana cewa yanda wato manyan bayan Allah suke bautan Allah wajen roƙo sai kan zaka roƙi Allah da wani magana mai kyau da wani wato sufi na kamala zaka tabbatar masa da shi to sufi na kamala zaka iya faɗa sufi na kamala kai shiru amma mutukar dai tsarkake shi zaka yi to kar ka fara kawo tsarkakewan kuma kai shiru kuma baka kawo sufi na kamala ba kamar yanzu zaka ji wani daga cikin mawaka zaka ji wani na cewa ubangiji ba fari bane shi ba baki ba shi ba ga doko ba shi ba to kaga duk wannan ba yabo wannan kace sai mushi shi ba kaza ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba wannan babu yabo sai dai kace shi ba kaza bane saboda yana da sifa ta kaza kace shi ubangiji ba matalauci bane saboda shi mawadaci ne kace shi ubangiji ba kurma bane saboda shi yana ji kuma yana magana to kaga yanzu ka tabbatar miki sifofi na kamala to haka wato magabata ke bi wajen tabbatar ma ubangiji da sifofi na kamala kuma kamar yanda muka wannan fata take gwada mana ubangiji yana son kirari yayin da zaka yi addu'a to ka zama ka gabatar da addu'anka da kirari kar ka yi daka kira ubangiji da suna shi sunansa guda daya wanda babu wani yabo a ciki kamar zaka ga wani lokaci ana mutum ana sharanta mana ce ko in ce wasu suna ce suna ga muridan su ce su dinka yin zikiri da ya latifu ya latifu ya latifu ke ta fada to idan kace ya latifu baka yi masa yabo ba babu yabo shi kuma a zikirin da ake ma ubangiji ya kamata a samu yabo in kace ya latifu kai shiru ko kace ya Allahu kai shiru kace ya Allahu kabar in ya Allahu so 100 misali kana ta fada ya Allahu ya Allahu ya Allahu to baka yi beshi ba wannan kuma baka fada kun yi ba ya Allahu ne so kace ya maka ya ba maka bukatunka so kace tun kude maka dukkan sharri sai ka fada sai kace ya Allahu sai ka yi beshi sai ka fada kuma bukatunka amma baka cewa ya latifu ya latifu ya latifu muka tai har wato cikin charbi kuma kace wa kana zikirin ubangiji shi yasa wato hadisi tabbata a ce a sahihaini hadisi Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ahadin akhiru min Allah babu wanda yake ubangiji kishi min ajli zalika harama alfawahi saboda haka ubangiji ya haramta alfasha ya haramta wasu abubuwa ya kuma ce idan aka yi zai yi azaba saboda ubangiji yana da wani shingaye da yayi yace kar a shiga to kuma yana kishin cewa idan aka shiga to zai azaba kenan sai manzo Allah ya ce wa ma ahadun ahabba ilayhi almadhu min Allah ko ba wanda ya kai ubangiji san yabo min walidhalika madaha nafsahu saboda haka shi kashi yabo kansa na alhamdulillah rabbil alamin muke karantawa saboda haka yayin da mutum zai addu'a kar ya zama ya saba maka sa kiran ubangiji sunansa guda daya kawai wato babu wani yabo sannan kuma ya kira sunan kawai ba tare da wani ladabi ba yayin da zai kira ubangiji ya kira shi da cewa ya ubangiji mai girma da dafaka yi min kaza ya ubangiji mai rahama yi min rahama ya ubangiji mai gafara yi min gafara to yanzu kaga yanzu kana fadan kana kira sunayen Allah kuma kana roƙan shi da abin da yake da alaka da sunan ubangiji ka kira mai rahama saboda ya maka rahama ka kira mai gafara saboda ya maka gafara ka kira Allah ta'ala ubangiji saboda ya biya maka bukatunka na alkhairi ya tunkuɗe maka dukkan sharri saboda yin wannan alama ce ta rububiyyar sa alama ce na cewa shi ya halice ka Allah ta'ala sai ke cewa arrahmanir rahim arrahmanir rahim in Allah sai an yi mata wasali kasa ita ma wato wannan lafazi an mishi wasali kasa arrahman an mishi wasali kasa arrahim an mishi wasali kasa wannan duka sun bi lafazin Allah na farko ne lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai aka yi aku bayan wato sai zama arrahmanir rahim ana ƙara maka bayanin wai ubangiji nan da aka faɗa maka Allah da aka gaya maka cewa dukkan yabo nasa ne to ga daga cikin sifofinsa shi ubangiji ne to daga cikin sifofinsa kuma shi arrahman ne kuma arrahim ne mai rahama ne mai jin kai wannan duka sifofi ne da aka samu su daga rahama rahama wato rahama ubangiji yana da rahama rahama shine tausayi da jin kai da kuma wato yima wato lutufi da yake saukar ma bayan sa baki daya alaman rahamar ubangiji shine kaga ubangiji da rahamar sa faffada ya shafi dukkan halittun sa akwai rahamar da ubangiji da ya shafi dukkan halittu musulmi da wanda ba musulmi ba akwai irin rahamar da ubangiji ya gangama kowa da kowa ma musulmi da ba wanda ba musulmi ba wannan iskan da muke shaka ba wani bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kowa ma shakan wato iskan yake yi idan ubangiji daga cikin rahamar sa duk wanda yayi wani sa'ayi yayi wani kwazo a duniya ubangiji sai ya bude mishi duniya ya same ta wannan daga cikin rahamar sa ce ba mai tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ubangiji sai ya ba cikin rahamar sa ya ba mu waɗannan arziki baki daya kowa da kowa ya amfana to kuma akwai rahamar sa kuma wacce ta yake bata da mu'minai kuma wanda kuma ta fa wannan rahamar ya fusanta wannan kuma ta ke banta ne ga mu'minai ubangiji mu'minai kadai yake ya kadai ta da wannan wato rahama din zai musu rahama a duniya tunda yana san su kuma yana ambatar su a gaban mala'ikunsa yana cewa yana san wane sannan kuma aje lahira zai san ka musu da aljanna rahama sifa ce ta ubangiji wanda zamu tabbatar masa da shi gurgurdan yanda wato ta dace da siffarsa ta kamala wato rahama ba zai kaga kaman mu a ƴan adam rahama a wajen mu ta da alaka da wani karaya zuciya misali akwai alaka ta da alaka da wani karaya zuciya kaji cewa in kana jin tausayin danka sai ka gani kana bi masa akan abin da yake bukatar banna ne zai cutar da shi akwai lokacin da zaka ga danka yana saboda tausayin shi da kake ji yana yin wasu abubuwa ko wani masoyinka yana yin wasu abubuwa ka san ba daidai bane ta amma saboda wato soyayya da kuma tausayin shi da kake ji ya riga ya rinjaye ka sai ka kyale shi mu wannan shine rahama a wajen mu amma shi rahamar ubangiji rahama ta siffarsa ce ta kamala ba siffa ce ta gajiyawa ba kamar mu ƴan adam to ana akwai daga cikin wato mutakallimuna masu ilimin maganar nan da suka kawo tanajiya addini shi suka kore mu ubangiji wannan sifa ta rahama kaga a ayoyi daban-daban ubangiji ya ce sifar ta kasa da rahama ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ga cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wanda yake dama ubangiji haka yake sifar ta kashi da rahama amma kawai sai aka samu su waɗannan mutakallim suka ce ai rahama abinda ubangiji in yi sifar ta kashi da rahama yake wato na rahama abinda take nufi shine wato yana nufin alkhairi ga bayi wannan ana magana sha'ira kenan dama su mu'tazila ba ruwan su musaje da waɗannan sufufin ba su ar-rahman suna magana kawai sunan ar-rahman shine Allah ar-rahman babu wata sifa kawai ar-rahman yanda Allah yake kawai suna ne na ubangiji ar-rahman shi ma suna ne na ubangiji babu wani bambanci ta fuskar ma'ana to su mu'tazila a sha'ira da suka zo suka ce a'a idan ubangiji yace sun iya su shi mai rahama ne to abinda yake nufi shine yana nufatan alkhairi ga bayinsa amma ba za mu ce ubangiji yana da hakikanin rahamar ba saboda rahama wannan karaya zuciya ne karaya ce ta zuciya duk wanda kaga yana yin rahama to wannan riqatul qalbi ne da al'aql kai wani abu ne da zaka ji zuciyarka ya karaya kuma gajiyawa ne wannan kuma ubangiji ba a dangata mushi gajiyawa to kaga wannan abin da ya jawo musu wannan saboda sun kwatanta ubangiji da halitta da su ya kamata su ji a zuciyarsu cewa ubangiji koda wato a sunan ya zama daya bawan sa ya sabbata da wani abu shi ma ubangiji ya sabbata da wani abu a sunan ya zama daya to ma ubangiji nashi daban saboda ya ce laysa ka mithli shay ubangiji ya ce lam yakul lahu kufuwan ahad ubangiji ya riga ya ce yana ji ya ce wacce dan adam yana ji to amma jin dan adam da jin ubangiji kaga ba daya bane ubangiji yayin da yake ji to wato dan wani na nesa wani na kusa to bai cewa wai na kusan yafi jin na kusan baya jin na nesa kamar mu ƴan adam amma shi ubangiji dan na kusa da nesa din dai ne a wajen sa haka yayin da yake gani yanzu da kaga nan zuwa abin da yake can nesa ba za mu iya hangowa ba amma shi ubangiji da nesa nesa da na kusa din dai ne to kaga wato dan ka tabbatar mai ubangiji cewa yana ji yana gani ba shikenan cewa ka tabbatar mai ji da gani irin na dan adam ba to yayin da kace ubangiji na da rahama kuma ba za ka ce kuma ubangiji rahamar sa irin rahamar kuma bawa ne ba a rahamar bawa wannan dama saboda shi ya wato gajiyayye ne kuma wato shi babkaci ne shi kuma ubangiji rahamar sa rahama ce ta zatin sa a matsayin shi na wato mawadaci wanda bai dogara ga kowa ba tsaya tsaye ne da kansa to wannan shine wato rahamar da malamai ahlus sunna wal jamaa suke tabbatarwa kuma ga wanda ya bi hadisan manzo Allah da kuma nasashin qur'ani da sunna zai ga Allah ta'ala ya tabbatar maka irin wannan rahamar da yawa ba wanda aka samu ya taba yin tawilin wannan rahamar sai yan baya da suka zo suka kawo wato wani canji a cikin addini hadisi ya tabbata a cikin sahihaini daga Umar bin Khattab yake cewa qadima ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyun an kama manzon Allah wanda wasu ribatun yaki fa idza imra'atun min as-sabi taqtahdubu fadiha tasqi sai ga wata mata saboda tsaba tausayi ta rika bibiyan yara kanana wanda yake ba su ga iyayen su ba inda kusan aka yaki aka yi gumurzu to abuwa suka rikice yara su bace mai iyayen su iyayen kuma su bace mai yaran su to sai ta rika tana samun yara kanana haka tana dauko su wanda yake jin yunwa sai ta bashi mama idza wajada sabiyan fi sabi akhadathu fa alsaqathu bi batniha wa ardaatu idan ta samu wani yaro da yake kuka ta kalaman yunwa yake ji sai ta sa shi a jikinta saboda tsabar rahama kuma sai ta bashi mama ya sha to wannan sai manzo Allah da ya ga wannan sai shi ma abu na abu sai ya bashi sha'awa sai yake cewa atarauna hadhihi tarihatun walda hafinna sai ce masahabbai kuna ganin wacan nan matan zata jefa danta a wuta tana ji tana gani da ganganta ta jefa danta a wuta sai Umar ya ce sai muka ce la wa hiya taqdiru ala alla tatrahu yace ina wannan ta samu wanda ba danta ba ma tana mushi nuna mushi wannan soyayyan da kuma jin kan ai ba zai ta jefa ma ta jefa danta a wuta ba faqala sai manzo Allah yake cewa wallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha yace to wallahi Allah ya fi rahama ya fi jin kai ga bayin sa akan wannan matan ga danta to kaga manzo Allah nan ya riga tabbatar ma ubangiji da sifa na rahama magana to wani yazo ce zai wato lalata wannan sifa din to kaga ba yana bin tabarki ne Allah ta'ala da manzon shi ba kuma yana bin tabarki ne na magabata ba saboda haka wato anan abinda makabata ke tafiya matafiyan magabata anan shine wato ka tabbatar wa ubangiji rahama sai dai kuma jidda ka ce rahamar sa ba irin rahama ne na bawa ba rahamar ubangiji sifa ce sifarsa ce ta kamala amma rahamar bawa shi sifarsa ce ta a iya samun gajiyawa a iya samun wato a karaya zuciya kuma dai me zaka kira shi ka kira shi amma dai ubangiji shi yayin da ya rahama rahama sa gaban miya ce takan shafi halittunsa baki daya ana ganin ta ko ana ganin alamar rahamar kuma tana shafin halittunsa baki daya wanda idan yayi wannan rahama da idan wannan rahama ne yake yin tuba da wannan rahama ne yake yin gafara da wannan rahama ne yake shigar da wato bayi aljanna duk da wannan rahama yake yi sanako da wannan rahama ne da musulmi da wanda ba musulmi ba yake bamu iska mu shaka da wannan rahaman ne kuma yake ba mu abinci mu ci da wannan rahaman ne ko da ba musulmi bane in aka zalunce shi idan ya daga hannu ya kuka ya kai kuka zuwa ga Allah ta'ala to ubangiji saboda tausayin shi da yake yi a matsayin shi na bawan sa ko da ba musulmi bane to shikenan kuma zai bi masa kadin zalunci da aka masa wannan wato shine rahamaniya na ubangiji wacce take wasiya tana da wayalwa kwarai da gaske ta tattaro kowa da kowa muka bayyana muka ce rahama ta sa iri biyu ce akwai rahama da yake yi ma dukkan halittu wannan shine ba mu iska ya halice mu ya ba mu iska ya ba mu arziki wannan da rahama su ce da ya ganga mahaltu baki daya akwai kuma rahama da yake banci mu munai da ita to ita kuma wannan rahama ita ce ake son kowane bawa kuma kai zuwa gare ta dan yanzu ka tashi ka ce wai kai ai ubangiji kana amfana da rahamar ubangiji ai rahamar ubangiji ga mamiya wannan kuma ba ai baka abin yabo ba ko ka ji ko ka so ba kai saka kace zaka fita daga cikin kanun din cewa sai ka shaki iska san zaka rayu ba rahamar ubangiji tana gudana a cikin jikinka to ba wanda ake magana ba abinda ake so yanzu bawa ya kai zuwa gare shi ne zama rahamar da yake nema shi rahamar da ta kusanta shi da Allah ta'ala yayi zunubi sai ya tuba yayi aiki sai ubangiji ya rubanya mishi aiki saboda rahamar sai shiga da shi aljanna yayi wani aikin alkhairi sai ubangiji saboda aikin alkhairin nan ya kankare mishi zunubansa to kaga waɗannan sune rahamar da ake son bawa ya kai zuwa gare shi shine kuma wato rahama wanda yake ubangiji yana son wannan rahama din rahama ta ibada kenan kamar yadda muka faɗa shi rahaman ubangiji ga bayinsa hatta ita wannan rahama ke bantacciya in an lura da wannan rahama da ubangiji yake son dukkan bayi su zo karkashin ta rahama ta addini rahaman da sai yan aljanna ne za su samu wannan rahama din to hatta ita wannan rahamar duk laifin mai laifi saboda rahamar ubangiji duk laifin da mai laifi zai yi ubangiji yana nuna mishi tayin tuba kuma yana nuna mishi tayin tuba saboda wannan rahamar ce saboda ubangiji tunda shi ya halitta bawansa kuma to yana son bawansa ya zo karkashin inuwansa saboda haka duk wani laifi da mutum ke yi kai ta tsammanin ubangiji wai ya riga baya mishi shelan tuba ne ba yanzu hatta kadara iblis in ba dan ubangiji ya riga wato a cikin ya sanar da mu cewa a cikin abin da sani na ilimin gaibi iblis ba zai musulunta ba ba zai zama wato mumuni ba to amma shi ma da yanzu zai zai shelan tuba a cikin rahamar ubangiji ba abin da zai rage ubangiji ya ci asu ba da ba abin da ya ma hada ma adawan kenan shi annabi adam da ya je zunubin sai tuba shi kuma wanda da ya je zulubin mai mukai tuba sai ya dinga zulukawa kuma cikin laifi har ma kuma ya rika wa ciran yatsa yana cewa shi sai ya je ya batar sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza kaga wato shi ja mu kansa to kaga idan ka duba Qur'ani daga cikin wanda ake gaya mana suke muna ma ubangiji ladabi babu kamar ahlul kitabi musamman yahudawa zaka ga a cikin suratu al-ma'ida inda Allah ta'ala ke bada labarin wadannan yahudawa abinda suke masa yanda suke masa kafirci yanda suke cewa yana da da Uzairu dan Allah ne Kirista sai Masihu dan Allah ne yanda suke wato cin surtu suke cin riba yanda suke juya maganganu sun san ga abinda ubangiji ya sauka a Qur'ani sun fahimta kuma sai su rikirkita wannan magana din su ce a'a ba haka ubangiji ke nufi ba yanda ubangiji zai ce karku zalunci sai su yi zalunci yanda ubangiji zai ce wato karku kashe juna sai su kashe juna yanda ubangiji zai ce kai wata kalma guda daya hiqqa ko fa dai ta zamu yafe muku sai su canza wannan magana su ce hinqa kaga sun canza magana kenan kaga wannan haka ubangiji ya dinga zayyano abubuwan da ahlul kitab suke mishi rashin kyautawa yanda ubangiji zai yi alƙawari da su amma sai su je su kare alƙawari yanda ubangiji zai ce ya saka musu a harshen wato annabawan su cewa Allah ta'ala shi ɗaya ne ba ya da abokin tarayya amma ji da haka za su shafa mu yadda su doka su ce a shi ubangiji yana da da ubangiji ma wasu ce tsari talaka wani su ce a wa ubangiji ya haihu wani har ma su je su ce su ƴaƴan Allah ne su ce ƴaƴan Allah ne kuma su masoyansa ne kuma duk da kuma san cewa ƙarya suke masa duk da waɗannan abubuwan da suka yi ubangiji yake faɗa ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalith talaka bal haqiqa sun kafu ta duk wanda suke cewa Allah ta'ala ɗayan uku ne wa ma min ilahin illa ilahun wahid Allah ta'ala abun bauta ne guda ɗaya wa illam yantahu amma yaquluna idan bu su hani ba la yamassana alladhina kafaru minhum adhabun alim Allah ta'ala yake cewa lallai azaba mai ɗi zai same su kaga duka da wannan abubuwan da muka faɗa yanzu zunubi da suke ma ubangiji na rashin kyautawa ka duba ga yanzu yahudawa abinda suke nuna yanda suke wato canza littafin ubangiji sun san kuma littafin yahudawa ba jahilai ne ba na'am ana samun jahilai a cikin su amma ba yahude wanda suke jagorancin yahudawa har yanzu malamai ne sabanin su kamar wato kirista zaka same su su sama pop haka bai fanci addinin nasu ma kansa to amma su yahudawa baka samun jahilai galibi in dai jagoran ne to tare da haka su wato zasu yi shaham idan su soka sai su canza abu yanda yake su canza wato asalin hakikanin abu yanda yake to su ma haka kuma ahlul kitabi so tsaba jahilci suna ganin ga ilimi sai ba zai samu ilimin ba sai ubangiji haka a cikin suratul maida da sauran wanda ji na Qur'ani ya riga kawo abinda suke yi na rashin kyautawa suna cewa kaza suna cewa kaza suna cewa kaza har da suke cewa Allah ta'ala na da Allah can sa to Maryam sai yake cewa laqad jitu shay'an idda ai kun zo da wani abu mai muni Allah ta'ala yake cewa takadu samawati tafattarna minhu wa tashaqqu al-ardu wa tasiru al-jibalu hadda yace ai saura kadan inda za a bar munin wannan maganan a bar wato sama da kawai wato radin kanta to wannan sai sama ya sa wannan abuwa da muke gani sama su kece tsarin su ya rikirki sai baki daya ita kuma wannan kasa da muke doron kasa da muke rayuwa a ciki ita ma ta kekece ta zama babu ita saboda kawai an ce ma ubangiji da da wannan kaga shine girman laifin da ake yi yayin da wani ya ce ma ubangiji eh mu Allah ta'ala shirka kaga ba karamin laifi ne ba amma ubangiji yayin da ya gama zayyano wadannan laifuka da aka masa ka dinga jin ubangiji na cewa yana cewa zai azaba akwai azaba mai radadi amma sai ubangiji ya zo shirinta musu tuba sai ce afala tubuna ila allahi wastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim ba za su tuba ba ba za ku zo ku tuba ku zo ku tuba gashi na an bude kofar tuba wato su yahudawa nan ne fa da nasaran fa da duk masu aiki irin nasu masu zunubi irin nasu ubangiji shine yake cewa kofan tuba ku lace ku zo ku amsa tuba ga su ku zo ku tuba ubangiji zai amshi wannan tuban nan afala yatubuna ila allahi sun ba za su tuba ba wa yastaghfiruna kuma su nemi gafara sa wallahu ghafurur rahim alhali allah ta'ala shi mai gafara ne kuma mai rahama ne ubangiji ya gaya musu cewa in suka tuba ubangiji zai yafe musu inda wannan tabaran da suka masa kaga wannan idan ba allah ta'ala ba bai iya irin wannan tuba din gaskiya ba wani wanda kawai ga duk wani rashin mutunci mutum na masa wato na bugawa a jarida a wadawa galibi mu abinda muke yi shine idan wani ya mana rashin kyautawa daya biyu to shike ne sai mu ce mun yafe amma ga zama shi din gudun bai da wani aiki sai rashin kyautawa kuma in ma ya zo kace ka yafe mushi ka ba shi kyauta kuma gobe in je ya ƙara zuwa kuma zai kamar maka rashin kyautawa to amma ubangiji shi da yake shi ubangiji ar-rahim ne kuma al-ghafurur rahim ne shi a haka ana masa amma ta haka yana ƙara shela make shi afala yatubuna ila allahi wastaghfirunahu ba za su tuba zuwa ga Allah ta'ala ba kuma su nemi gafaran sa Allah ta'ala mai gafara ne wato mai rahama ne mai gafara ne kuma mai rahama ne mai jin kai ne saboda karamar ubangiji rahama ce faffadar rahama ta yalwaci kowa da komi kuma ba ta da iyaka kamar da ubangiji bai da iyaka bai da farko bai da ƙarshe haka rahamar sa sifarsa ce ba ta da farko ba ta da ƙarshe duk yayin da wato bawan sa ya nemi rahama daga ubangiji to ubangiji zai zo ya masa rahaman ubangiji ba zai duba da wani zunubi da ya taba yi masa a baya ba wannan zunubin baki ɗaya kawai zai kankare har ma zunubin da aka yi sai ya juya ya mai shishi ya zama aiki na gari kaga inda ubangiji ke da faɗar rahama in misali akan wannan banda wannan misali da muka kawo na yahudawa shine misali nan da manzo Allah yake faɗa a cikin hadisin da ke cikin sahih muslim da musnad imam ahmad manzo Allah yake hadisin sahih manzo Allah yake bada labarin wani sarki da ya aika ma wani mai sihiri wani matashin yaro yace je ka koyo sihiri saboda an ga alamar cewa shi wannan mai sihiri din ya fara tsufa wata kila zai mutu yana koya masa wannan sihiri din sai yaron in yazo zai je wurin wannan mai sihiri zai gita wani rahib wani mai bautan Allah to wannan mai bautan Allah sai yazo ya ga ma wannan yaron cewa Allah ta'ala za a bauta ma ya ga mishi tauhidi saboda haka shi wannan yaro sai ya dauki wannan tauhidi ya bar wannan tsafi din duk da wasu abubuwa na karama sun bayyana a hannun yaron to shi sarki da ya ji shikenan sai ya kama wannan rahibin din ya kama kuma wannan yaron ya kashe ya kuma kama duk wasu wanda suka yi imani da wannan yaro din to bayan an kashe yaro shikenan sai mutanen gaji suka yi imani shi kuma sarki sai ya je wani ya haka wani gwalalo ya ce duk za a sa duk wanda bai imani ba duk wanda ya ce shi ya yi imani da Allah ba ya bar addinin sarki to za a sa shi a wuta kaga wannan abin da ya yi shine wato ya hada abu biyu na farko ga kafirci sannan kuma ga kuma wato adawa da yake yi da kuma fito da asalin wato waliyan ubangiji masu mumunai kaga wannan ba karamin laifi ne ba ai da sai ya ji da laifinsa na kafircin amma kuma duk da haka sai ya fito ya shelanta faɗa da manya-manyan waliyan ubangiji mazala yana cewa yana rubutawa daga Allah ta'ala Allah yana cewa man adali waliya faqad azantuhu bil har duk wanda ya fito na fito da waliyina masoyina mumini kawai idan ya maka wani laifi ka ce kai fafau ba za ku sake shiri da shi ba kuma ubangiji yana son wannan muminin kai adawa da shi ubangiji ce to kai ma zan fito in shela ta yaki da kai to kaga anan shi wannan sarki biya yi wannan na farko ga shi da kafirci na biyu kuma ga shi kuma ya fada da kuma manya-manyan waliyan Allah kaga wannan babu abin da ya saura illa idan ya mutu kawai ya je ubangiji ya sa shi a wuta amma ta haka da ubangiji ke bada labarinsu ubangiji ke bada labarin ce kutila ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمن شهود الله تعالى عندك كما ذا الأباري قتل أصحاب الأخدود الله تعالى كتوا أي أن هلك ما أبو تاو ننقل لهم وانا سكا حقا وننقل لهم إن صور سيما تو مسو ينسى أزابا تو أن هلك سو واتو سن هلك كم سو النار ذات الوقود سنجي سن sun wato wata wuta ce suka sanya ta a cikin gwalolin wacce take akwai makamashi a cikin ta tana hawa barbaka suka anan kuma suka dinga zuwa haka suna dauko mumunai suna sa su a cikin wannan wuta din duk sai a ce kawai wanda kai imani shikenan zo ka shiga wanda kai imani zo ka shiga wanda kai imani zo ka shiga mutum da ran shi a sa shi a wuta amma tare da haka idan ka je ka duba wannan aya ta suratul burut Allah ta'ala abinda yake ce musu innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hadid lalle wadanda suka fitina mu'minai maza da mata sannan basu tuba ba kaji ake cewa thumma lam yatubu sannan basu tuba ba wannan shike da muka wato rahabar ubangiji faɗa ce waje da wannan abin da fa suka yi ubangiji shi fa yana musu shelanta musu cewa su zo su tuba in suka tuba to daga baya sai a sanya za a yi da wadancan kuma amma dai ku zo ku tuba din thumma lam yatubu shi ne al-Hasan al-Basri yake cewa wato ba za ka taba samu wani kyauta ba ce unzuru ila hadhal karami wal jud ku duba zuwa ga wannan girma da baiwa da ubangiji ke da shi qatalu awliya'ahu sun kashe waliyansa wa ahli da'ati da masu masa da'a wa huwa yad'uhum ila tawba sai gashi kuma yana kiran su zo su tuba to idan ba Allah ta'ala ba mai yin wannan kaka yayin da wato ubangiji yace ar-rahman ar-rahim wato nan kamar yana shelanta mana ne mu bayin sa cewa duk wani wanda yake ta'asa a ban kasa yake kasasa ba a ban kasa to ubangiji yana shelanta masa tuba in wani laifi kake yi mu ce kana gaji kana nuna gajiyawanka ne wajen ibada ibadan baka yi su yanda ya kamata ka yi su to ubangiji ka zo yana ya bude kofar tuba ka zo ka tuba kawai kanka tsaye baka bukatan ka je wurin wani malami ka ce bari in masa confession haka bari in faɗa masa ne fufuka na sai ce jika an yabi maka shafa kanka wannan kawai abinda ake bukata kawai shine ka ce ka tuba tsakaninka da ubangiji ka ce ka tuba da gaskiya da kuma wato ikhlasi shikenan ubangiji zai karɓi tubanka ya wane ne ke yin wasu abubuwa da za su halakar da shi a tsarin ya mutu a haka muƙaddara yana yin shirka muƙaddara yana yin sihiri muƙaddara yana zuwa wurin boka muƙaddara yana kisa ne yana zuwa yana fashi da makami muƙaddara yana cin riba ne muƙaddara babu abin da ya dame shi sai ya rufe saboda kawai wani abu ya hada suna siyasa ko kuma wani abu ya hada suna neman kuɗi ya je yana masa ya rufe muƙaddara wasu ne suke ƙarƙashinsa shugaba ne shi wasu na ƙarƙashinsa sai ya dinga musu zalunci muƙaddara hakkoki ne ubangiji ya bashi a hannunsa na ofisinsa yake cin amanar mutane muƙaddara cin wato zambacin aminci yake yi biya cin tukiyar talakawa to wannan ire-iren waɗannan mutane duka duk waɗannan ajuwa na jama'a ubangiji duka ba wanda mai shirin ta mutuwa ba ba wanda zaka zo ka ce wai wallahi ubangiji ba zai yafe mishi ba kama faɗa wannan maganar kai kanka zunubi ne a wajenka Allah ta'ala yake cewa man zalla bi ta'alla alayya Allah aghfira li fulan fa inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalaka wani ne kawai ya zo wucewa ya ga wani yayi zunubin nan yau ya ƙara yi gobe yace kai ba zaka daina ba yace wallahi Allah ba zai yafe ma irin ka ba kuma kai dai Allah ba zai yafe maka ba Allah ta'ala sai ya zo nan da nan sai ya wahayi yace man zalla bi ta'alla alayya wace min rantsuwa Allah aghfira li fulan cewa ba zan yafe ma wani ba to kai ka daina bata aikin ka shi kuma na yafe mishi kaga wato tuban ubangiji amsan tuba da ubangiji ke yi wato kofan faffada ce ta isa kowa wani ba zai ce wai ai kawai ai sai an gama da wadancan ba sannan sai an yi wani bati bai bati a'a kai tsaye duka in kun tuba to kai tsaye ubangiji zai ce duk ya yafe muku ba ruwan sa shi yasa ubangiji yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayi na wanda suka yi banna a karan kansu suka yi wasu zunubai suka yi cewa ubangiji ba zai yafe musu ba suka cire rai daga rahmar ubangiji to kar ku cire rai daga rahmar ubangiji na yafe zunubai ne baki daya wanda duk zunuban da aka yi ubangiji zai yafe maka so ubangiji kuma mai gafara ne kuma mai rahama ne saboda haka duk yayin da kake jin cewa kana wani zunubi kar ka ce wa ubangiji ba zai yafe maka ba in ka ce wa ubangiji ba zai yafe maka to yanzu ka shiga wani kuma wani wata koma wata tarko wani tarko da fita da wahala wannan abin da ka zo da shi kansa wannan mummunan aqida ce kai ka kudirce game da ubangijinka duk laifin da kake yi duk girman sa to ka san cewa ubangiji yayin da ka nemi gafara to ubangiji zai nemi gafara wato zai yafe maka zai suturce maka wannan abin bal idan kai gaskata ma ubangiji tuba ma to wannan zunuban naka zai jirfafe shi ya mai da su aiki alkhairi kaga wannan in ba ubangiji ba mai iya yin irin wannan wato in ma zan iya a cikin mahalukai ana iya samun wani ya yafe amma ya ce wai wannan ake wannan batan shi da ka masa diya mai shi ake alkhairi wannan ba mai yin shi sai ubangiji ko da dai mu ɗan adam muna yi sai dai mu kamanta a babin dai fata shabbahu amma dai ba zai yi mu kamanta shi 100% ba sai dai abinda kawai malamai ke faɗa yayin da zaka tuba kar ka ji cewa an ce ubangiji na da rahama yana karɓan tuba duk laifin da aka masa ghafurur rahim ne kuma ka dinga mu'amala da ubangiji mu'amala ta gajiyayye ubangiji kuma abinda baya so kenan kar ka mu'amala da ubangiji a matsayin shi na cewa ai shi mai rauni ne gajiyayye ne dan duk abin da kai kawai bari in na gama an ce na yafe ya ubangiji ina neman gafara kawai ya sai ya yafe maka dole a'a ubangiji kuma tare da abin da yake faɗa maka cewa shi mai rahama ne mai faffadan rahama ne kuma yana gafara to kuma ubangiji mai tsanin hukuma ne yayin da kaje kace kana neman ya gafarta maka to zaka je ne a matsayin ubangiji mai girma da daukaka kai zunubi ka galkata ma ubangiji a zuciyarka sannan sai ya karɓi tubanka amma idan ka je a zuciyarka kana jin cewa kai fa wannan ba ka tuba ne ba kawai an ce ba za ka tuba sai ce to Allahu ghafurur rahim ne Allah zai tuba ka ga wannan ba ai ba ka mai da ubangiji kamar wani mahaifinka ka san iyaye su ne duk zaka yi wani laifi ka ta laifi amma sai ka ga to ya zasu yi a ce baka kore shi daga gidanka ci to ai yara ne ya za'i dan shi to ba zai iya ba saboda wannan shi wato ragwanci ne a wurin sa zuciyarsa ta riga ta karaya ba zai iya cewa dan ya fita ba musamman iyaye mata gware ma mu maza muka iya dan gitsiya mu ce a fita amma iyaye mata in ma an yi laifin duk abin da ya je yayi da zai je wani kansa ba in ta zo ko zai zaka katifa a kansa kawai ta kulle tace bai ma shigo gidan ba iyaye mata suna da wannan amma kaga shi ubangiji wato ko da zaka zo rahamsa ba irin wannan ne ba rahamsa ba wanda gajeye ne ko mai rauni ba kawai kace Allah ubangiji da rahama tunda kana da rahama ka yafe mu amma baka gazgata mu ubangiji tuban ba to ubangiji ba zai yafe maka ba wannan baya cikin abin da ubangiji zai saboda idan yayi haka to kuma yanzu wato sunansa na cewa shi wato al-aliyu ne al-azimu bai aiki ba kenan al-aliyu shine madaukaki al-azimu kuma mai girma al-mutakabbiru mai isa wanda yake shi isasshe ne to yanzu yayin da kace wai kawai amshi tubanka kawai ka je kana laifin kuma gobe kana cewa zaka yi ba kila ba kun sallama aka ce sai yaushe yaushe zaku zo ku hada a tamban da kuke abubuwan ku sai ce a jibi zan zo amma kana zo aka yi sallah sai ce ya Allah na tuba ha ubangiji bai karbi wannan tuban ba saboda bai in ya karbi tuban bai zama al-mutakabbiru ba kenan bai zama al-aliyu ba bai zama kuma al-azimu ba saboda haka zai karbi tuba ne ga wanda yayi tuba ta wata nasuha tuba wanda ke an tsarkake zuciya fi sabilillah aka wani tuba sannan kuma an tsarkake zuciya ta yayin da bawa yake cewa ya tuba in misali shirka yake yi to ya bar zaluncin sa na shirka din farko ta kone in kana son ai maganar tuba wato a karba tubanka in mutum shirka yake yi to ya daina cewa Allah na yarda eh so yanzu dai yayin da wani kafiri zai ce ya Allah na tuba to babban ginshikin karban tubansa shine ya daina cewa to ka daina cewa yanzu Allah na yarda amma yace Allah na yarda to kaga bai tuba kenan haka zalika idan yana da wani zalunci ne da yake yi to wani zaluncin da yake yi shine ake bukatar ya bari in ya bari to yanzu kaga yanzu wato za a yi maganar karban tuba kenan yanzu sannan kuma yayin da yace ya barin ba sai a cikin zuciyarsa shi a cikin zuciyarsa ya kudurce cewa insha Allah in dai Allah ya ba da karfin hali to ba zan sake kuma zuwa wurin wannan zalimin ba babu yanda za a yi kawai mutum a ce an zo an mutum wa'azi yana zuwa gidan boka yana neman kaza kaza ana mishi kaza ana ta mishi wasu yan bunne bunne an zo mishi wa'azi ya ce ya tuba ya yan kuke kuken sa amma jibiya cewa zai koma kuma to kaga wannan ai mutum bai tuba ba a dole ka tuba a cikin zuciyarka ka tuba ka ta zama da'awa kace zama da'awa ce a cikin zuciyarka da gaskiya ka gaskata ma ubangiji wannan tuba din ka zo ka nuna ma ubangiji cewa lalle daga saka kake yi to idan ka ce daga saka kake kuma ubangiji ya riga sani a zuciyarka daga saka kake yi ko da ka kara fadi a fadawa wannan laifin to ubangiji in ka tuba kuma zai yafe maka saboda da ba ai duka kullu bani adam khata duk yan adam masu zunubi ne ba zai kace wai ni yanzu zan daina zunubi baki daya ba zai yi ba waye ta wannan a kai abin da ake bukata shine ka tuba da gaskiya ka ce ba zan koma ba na bar wannan zunubi ya ubangiji da rahamar ka fada ya ubangiji ka yafe mu to sai ubangiji ya yafe maka to daga cikin wuce kan tuba wannan koda mutum ya tsaya a nan misali mu kaddara da wasu abubuwa a hannunsa na da ya zalci jama'a to koda ma ya ce ya tuba ya kuma tsaya akan wato zalincin ya daina zalincin to wannan shi kansa ya dau wani dan bana na gyara koda misali ya da wasu zambacin aminci da yayi bai riga dawo da kudin ba to amma dai ai shi gaba da cin kudin misali ai na kara kashi loda ba kashi ne wasu abubuwa bi yahmilu azaram kamilatin yawmil qiyama wa min awzan alladhina yudunnahum bighayri ilm saboda haka kaga yana daukar makan sa gammu ne to amma yayin da ya tsaya ganzu ya dawo dan bana gyara ne yanzu kar ka tsammanin wai wa a ce wai wani wani a ya tuki kasa an ce ya tuba to da ya tuba amma sai bai dawo da duke kasan ba kace ai Allah bai ka tuba shi ba a'a eh wannan za a zo a yi maganar wannan zalincin da yayi amma dai wannan tuban da yace shi yanzu ya daina cin dukiyar kasa to ita ma wannan ci gaba ne ai ko ba komai dai yanzu bai kara maka shi wani gamban ba yanzu ya dakata ba na ta tsaya yanzu sai ai maganar kuma daura gowan zalincin da aka yi ya muku mata take to daga cikin cikan kuma tuban shine a malamai suke cewa in akwai wani zalunci da yayi musamman in akwai haƙƙi na wani da ke wuyansa to je ya mayar masa kayansa kai ce zai rike ya je ya mayar masa kayansa idan dukiya ne da ya same ta ta hanyar haramu to ya je ya sayar zai da ita in kuma cin dunduniyar mutane yake yi yarfe yake musu a ya shigo radio ya rika yin yarfe ya faɗa maganganu da ba haka suke ba ya san ku ba haka suke ba kuma to wajibi ya je ya nemi gafarar sa idan ya ga alama in ya faɗa musu za a rigima wasu daga cikin malamai sun haraja su cewa babu laifi yanda je ya dinga zuwa waje je yana bata shi ya kara fitowa cikin radio ya ce ai wannan mutumin kirki ne abinda muka faɗa a bayan nan in ma zai maka shi tauriya ne ya ce to abinda muka faɗa dai ban gano mai kuskure in ma ba ta mu ko da mu kan shauriya ba duk kare ce abin da muka fada ba daidai ba ya lalle ya be shi kaga ya be shi in aje lahiran in yazo yana neman zunubin yarfi da aka musai aka kuma ladan kuma wancan da aka kaga sai ta hadu shikenan kaga sai lada ya kori wannan babban aiki da yayi saboda haka malamai suke cewa in akwai wato wani zalunci da ke wuyan mutum to daga cikin cikan tuban sa na'am idan ya bar wannan zaluncin wannan an samu ci gaba amma daga cikin cikan tuban kuma sai ya je ya maida wannan zaluncin saboda kai samu kasa matsala yayin da za a shiga aljanna ana magana za a shiga aljanna amma shi a ce sai ya je ya shiga wuta tare da mashi sannan ya fito ko ko sai an je an dauka aladan sa an fallashe shi an dauki ladan an ba wannan sa sai waye gari ya zama bai da lada to wannan shine abinda malamai ke magana kan wato muktaba abinda rahamar ubangiji ke hukuntarwa rahamar ubangiji abinda ke hukuntarwa shine zata hukunta maka da karban tuba zata hukunta maka da gafara zata tabbatar maka da wato daukaka matsayin ka wajen ubangiji dan din yayin da kace ka tuba yayin da kake cewa ka tuba ya ubangiji ka sani a cikin rahamar ka to ubangiji babu abinda yayi masa wani zafi zai saka a cikin rahamar sa sai kuma ya kara maka matsayi wannan shine abinda malamai ke fada sai nan Allah ta'ala yake cewa Ar-Rahman Ar-Rahim in Allah za a ce za a kalman duka ana cewa mai rahama mai jin kai Ar-Rahman duka sufa ce ta Ubangiji da rahama Ar-Rahim ita ma sufa ce ta Ubangiji ta rahama sufa ce kuma suna ce wato zaka iya cewa ya Rahman yi min kaza ya Rahim yi min kaza sannan kuma Ar-Rahman din sun wato ta wato ta'allaka da sufa ta rahama ita ma wato ta kunshi sufa ta rahamar Ubangiji ita ma Ar-Rahim kuma ta kunshi sufa ta rahamar Ubangiji to amma malamai suna da manganu akan cewa wai meye bambancin su Ar-Rahman Ar-Rahim ma'anarsu ɗaya ne saboda dukkan su suna nuna wancan alawazni fa'alan wancan alawazni fa'i dukkan suna nuna mubalagha suna nuna wato isa mutuka wajen rahamar Ubangiji rahamar Ubangiji faffada ce mai girma ce wacce take kuma ba ta da iyaka sai malamai suke magana akalla guda uku akwai malamai da suka ce a dukkan Ar-Rahman Ar-Rahim wannan kawai wato ma'anar su daya Allah ta'ala ya kawo Ar-Rahim ne saboda ƙara ƙarfi Ar-Rahman din Ar-Rahman shine mai rahama Ar-Rahim kuma shi ma dai mai rahama suka ce wannan ma'anar su daya kamar fadin ka ne a larabci kace Nadim da Najman Nadim da Najman Nadim shi ma fa'il Najman fa'alan yace kamar haka ne kamar kuma a larabci ana cewa Jaddun mai kokari Mujiddun shi ma ko mai kokari sai shi wannan shi ma Ar-Rahman mai rahama Ar-Rahim shi ma mai rahama saboda haka a nan sai zama abinda ake magana shine Ar-Rahman Ar-Rahim Allah ta'ala mai cikar rahama ce sannan kuma rahama mai yalwa fafada kuma sai ƙara karfafa ta da wani lafazi wacce take tana da alaka da wannan rahamar tasa sai magana ta biyu da malamai ke suka yi shi suka ce Ar-Rahman shine wanda yake fafadar rahama ga dukkan halittu duka musulmi ne ko ba musulmi ne ba daskararre ne ko mai motsi ne jika-jika ne ko ba jika-jika ne shi ba ko ma me yin shi in dai ba ubangiji ne ba in dai halitta ne sunansa kasantaccen abu ne sunansa to ya shiga cikin karkashin rahamar ubangiji ta rahaman ta Ar-Rahman lamata Ar-Rahman ta shafe shi wasu ka ce kuma Ar-Rahim kuma shi kuma ya keɓanta ne ga mumunai kadai wato mumunai kadai ya keɓanta su da wannan Ar-Rahim din Ar-Rahim baka cewa Ar-Rahim mai rahama ga kafirai amma ka cewa Ar-Rahman ta shafi kafirai amma za ka ce Ar-Rahim ɗinsa ta shafi kafirai ba wannan shine magana ta Ad-Dhahhak ibn Muzahim daga cikin manyan malaman tafsiri sai dai kuma wannan magana ita ce magana ta shahara za ka ga ai da yawa wani lokaci malamanmu na Hausa suna fasara su ce mai rahama a duniya mai jin kai a lahira to wannan magana daga wannan magana Ad-Dhahhak ibn Muzahim suka dauko ta amma magana ba ta da dukka ai shi anan Ad-Dhahhak abin da ya faɗa cewa yayi mai rahama wanda rahama ta gangama dukkan halittu amma kuma Rahim ɗinsa ta keɓanci mumunai kaga ba wai a lahira kadai yake musu Ar-Rahim din ba Ar-Rahim ɗinsa rahama ta Ar-Rahim ba a da a duniya ma yana musu wannan Ar-Rahim din so mu ce mai jin kai a lahira wannan watakila mun dan tsuke ma'anan ba shine asalin abin da shi wannan malami Ad-Dhahhak ibn Muzahim da wanda suka bi ra'ayinsa suka faɗa ba kuma wannan magana ita ce ta shahara gaskiya wannan magana ta fi shahara a bakin malamai cewa mai rahama wato ya gangama da halittu su ga rahama Ar-Rahim kuma sai mumunai kadai zai ya shafe su sai dai jinda haka wasu malamai kuma suna nuna cewa wannan magana kamar ba ta da dukka wayan an ji a Qur'ani za a ga inda Allah ta'ala ya amfani da Ar-Rahim din kuma yana nuna halittu duka daga cikin ayan da ke kawo shine aw ya'khudhuhum ala takhawufihim fa inna rabbaka la ra'ufur rahim Allah ta'ala wato yana bada magana cewa kafirai da sauran wanda suke saba masa to me suke so face ubangiji su suna gudun ka yazo ya danke su ne ya danke su da abin da suke gudu na azaba sai yazo abin da suke gudu na azaban shikenan sai yazo ya dirkake su a hankali a hankali diya raba sa duniya ya kashe su ya wato dirkake su da azaba to kaga anan sai Allah ta'ala yake cewa bai musu haka bane saboda fa inna rabbaka la raufur rahim ubangiji mai lautasawa ne mai tausayi kuma rahimun mai jin kai kaga wannan ana magana wanda ba musulmi ne ba to kai abu haka da kace rahim din sa kawai wato ta talaka ne ga mumunai kaga wannan ayan kamar tana masa laddi shine malamai suka ce to kaga anan kaga wannan ra'ayin nasa kamar da sauran ra'ayi ne kawai ya kawo amma dai kamar qur'ani wato yana masa raddi bai daidai da ra'ayin qur'ani ba sai magana ta uku shine magana da taqiqi da ibnu qayyim al-allama ibnu qayyim yayi a cikin bada'il fawaid shafin 42 shi da ya tashi sai bayan yayi dogon nazari ya ji nan bashi kware da gaske galibi ibnu qayyim yana da irin wannan fito da wato fa'iroji masu yawa wani lokaci za ka gani watakila ko ya dauka wajen malamin sa ibnu taymiya ibnu taymiya zai gama karanta tafsirai sun kai 100 amma duk da kuma akan aya daya zai duba tafsirai amma duk da haka zai je kuma ya ƙara zuwa wajen ubangiji ya kaɗaita kansa yana neman ubangiji ya masa tawfiki ubangiji a ƙara bani an fahimta ban fahimta ba yana ƙara neman ubangiji ya ƙara masa to shi ma ibnu qayyim ya da wannan wato ɗabi'ar yana cikin wani kotu dawa ko wani abu ne ko ya nene dai sai dan duka sadar wasu fa'idoji da ya sa mita shi za ga wani ya mai littafin ana kiran shi al-fawaid bada'ul fawaid ko al-fawaid wasu fa'idoji da ta saskace to a cikin irin wannan littafin nasa shine sai yazo kan ar-rahman da ar-rahim sai yake cewa shi ar-rahman yana nuni ne akan wato sifan ubangiji ta a karan kansa a zatin sa ubangiji shi ya sifata da rahama shi kuma rahim yana nuni ne akan wato sifa ta aikin ubangiji yayin da ubangiji ya sadar da rahamarsa ga bayinsa sai a kira shi da ar-rahim kaga wato sai ya zama ar-rahman yana komawa zuwa ga zatin ubangiji ne shi kuma ar-rahim yana komawa zuwa ga aikin ubangiji ne yayin da ubangiji ya in kace ar-rahman yanzu kana sifanta zatin sa ne a matsayin zatin sa ce mai rahama san abun kana sifanta shi da ar-rahim kuma kana sifanta wato aikin da yayin mumunai wato bayinsa ne aikin da yayin bayinsa ya sadar da rahama zuwa ga bayinsa to yanzu in zaka kira shi sai ka kira shi da ar-rahim ba ar-rahman ba yake cewa wa idza aranta fahama hadha in kana son ka fahimci haka fata amal qawluhu to kaje ka ƙara tuntuni a maganarsa wa kana bil mu'minina rahima Allah ta'ala yana cewa shi ga mu'minai mai rahama ne kuma mai jin kai innahu bihim raufur rahim lalle Allah ta'ala ga bayi rauf mai tausasawa ne kuma rahimun mai jin kai ne kaga wannan da ana maganan sadar da rahama ne ga bayinsa yace kuma walam yaji qad rahmanun bihim ba ta zuwa da qur'ani aka ce rahmanun bihim ba ko akwai babu la ta zuwa an ce a qur'ani an ce rahmanun bihim ba sai a ce rahimun bihim innahu bihim la raufur rahim sai da fada haka amma ba cewa innahu bihim la rahmanu ba a fada haka shine ibnu qayyim yake cewa wa hadhihi nuqtatu yace wannan wata fa'ida ce la ta ka ta jidu hafi kitabin zai wuya ka sami ta a wannan tafin tafsiri mallan yana ba kansa jinjina yana kuma yin jinjina ga wannan fatahi da ubangiji ya masa yace wa inta nafasat inda hamiratu qalbika ko da ka tsaya kai jado gan numfashi ka sanya zuciyanka wato mudubi na zuciyanka ka aike wannan mudubi na zuciyanka je harar maka ma'anoni to in ka tsaya akan wannan ma ba za ka fahimta ba sai da tawfiqin ubangiji ni ma tawfiqin ubangiji na samu lam tanjal laka surata ha ba za ka fahimci wannan fahimtar da nayi ba wato kamar yana cewa ka amsa wannan fahimtar ka rike ta garan wato daramdam haka ibnu qayyim ya fada wannan ra'ayi na ibnu qayyim akan bambancin ar-rahim da ar-rahman kaga yanzu ar-rahman sai ya zama sifa ce ta ubangiji a karan kansa zaka ce Allah ta'ala shi a karan kansa a zatin sa shi mai rahama ne amma ar-rahim shine ana siffanta shi da ar-rahim yayin da ya sadar da rahamarsa zuwa ga bayinsa ya ba mu ruwan sama sai ka ce mai rahama ya ba mu ruwan sama rahim kenan ya baka wato ya bar maka iyayenka a raye kaga ubangiji ya yi maka rahama kaga ya sadar maka da rahama kai albabin a karan kanka to wannan ar-rahim zaka kira shi ya karbi tubanka to wannan ar-rahim zaka kira shi akan wannan fahimta na ibnu qayyim alaihi rahmatullah kuma wasu daga cikin malamai sun goyi bayan wannan ra'ayi na ibnu qayyim suka ce wannan shine ra'ayin da yafi daidai inji kamar su al-allama muhammad ibnu salih ibnu uthaymeen suke cewa wannan ra'ayin kamar yafi daidai to sai dai shi wannan ra'ayin shi kansa baya rasa ɗan iskali shi ma wannan ra'ayin a ce ar-rahman ya nuna wato ubangiji ya siffanta da rahama a zatin sa ar-rahim amma siffa ce ta aikin sa wannan ra'ayin shi ma ba zai rasa wato ɗan iskali da malamai ke iya kawo masa ba daga cikin iskalin shine anan dai a dai yare lafazin fa'alan da fa'il Rahim da Rahman duka yana nuna siffantan Ubangiji ne da rahama. Kamar yadda muka faɗa Nadim da Nadiman. Nadim da Nadiman shine wanda Nadim wanda yake yana da wani aboki da tare da shi suke zama su hira, su ci su sha su wasu abubuwa tare. Musamman ma mu a zamanin jahiliya ne in su sha dan barasan su tare. To sai a ce Nadim ko Nadiman. To shi ma Ar-Rahman da Ar-Rahim ta irin wannan babin ne. Yana nuna siffa wato yanayin da Ubangiji ya siffanta ne da rahama. Sannan kuma an kai du lura da kuma urfi na shari'a shi ma nan malami suna kawo wannan ra'ayi ta Ibn Qayyim dan Ishkali suna cewa idan aka ce Ar-Rahman sifa ce ta zati to yanzu ka mai da sifan ta zama kamar sifa ce ta Al-Hayyu Al-Qayyum wato kasan sifofin Ubangiji iri biyu ne sifofin Ubangiji ta yanda wato alakan sifofin Ubangiji take da bayin sa iri biyu ne akwai sifan sa da shi azatin sa ne wannan sifan Ubangiji ya siffanta da su da wannan siffa din wato kamar rayuwa baka cewa yanzu wai Ubangiji rayuwarsa shine rayuwanka a'a rayuwarsa daban kai naka rayuwar daban ya dai maka rayuwa sai daga cikin tasirin rayuwar shine yayin da ka dogara gare shi to ne ka san ka dogara ga rayuwar wanda baya mutuwa amma dai rayuwar Ubangiji ba ta da wani tasiri wanda ake ganin ta kuru-kuru kai tsaye a wurin bawa haka zalika daukakar sa ba zaka ce wai ina daukaka a jikin bawa ba ko a zatin bawa ba sabanin siffansa ta wato rahama kuma ce kafin da rahama mu ce siffansa ta ji kaga yayin da kace Ubangiji yana ji daga ciki abinda zaka tabbatar masa da shi shine zaka tabbatar masa da cewa yana da suna As-Sami'u nabi kuma yana da siffa ta As-Sam'u ji wato siffansa ta As-Sam'u wannan siffarsa ce sannan kuma ala wato abinda wannan siffa na As-Sam'u ke hukuntarwa shine yayin da bawa ya daga hannu ya roke shi Ubangiji yana jin sa kuma zai biya masa bukatunsa na alkhairi kaga wannan an ga alamar ta haka zalika siffarsa ta al-tahalita al-khallaq siffarsa ta halitta kaga yana da suna a matsayin shi da al-khallaq yana kuma da wato siffa a matsayin cewa yana da siffa ta al-khalqu halitta da yake shi kadai yake kayan sa sannan kuma yana halitta lokacin da ya ga dama kuma za a gani ga halittar nashi ga yanan ya tashi dan adam ya tashi to za a gani wannan kaga an ga alamar wannan siffan a tare da dan adam haka zalika idan ka nemi tuba idan ka nemi tuba Ubangiji ya siffanta wato yana da suna na At-Tawwabu shi mai karban tuba ne sannan kuma daga cikin siffarsa shine akwai karban tuba da yin gafara sannan kuma yayin da ka zo ka tuba din zai shelanta ya ce kai bawa na wani na yafi maka kaga wannan ana ganin tasirin shi kuru-kuru a zatin bawa to waɗannan sune sifofi na Ubangiji da ake muta'addi ake kiransu suna da tasiri kai tsaye a jikin a zatin bawa za a gansu to rahama ba ita ba irin wannan ce rahama zaka tabbatar Ubangiji sifa ta rahama Ubangiji yana da sifa ta rahama sannan kuma yana da shi suna sunansa kuma Ar-Rahmanu ne sannan kuma rahamar ta sa za a ga tasirin ta a jikin bawansa za a ga yanda yake shakan iska yake numfashi za a gani yanda Ubangiji ke bashi abinci za a ga tare da yana muna nama Ubangiji amma yayin da aka in yace ya Ubangiji azuta ne zai azuta shi yayin yace ya Ubangiji ban da lafiya ba ni lafiya zai bashi lafiya wannan tasirin rahamar sa ce to kai Ibn Qayyim yayin da kake fadan cewa rahamar Ubangiji ta siffata zai kawai da zatin sa kamar kana cewa ne ba a ganin wannan tasirin rahamar a zatin a sauran wato bayin sa a bayin sa kaga in ka fada wannan maganar kaga kamar ka cire wani jijiyayen abinda malamai ke fada kaga wannan iskari ne ba karami ba saboda Ar-Rahman dole dai akwai sunan sa na Ar-Rahman akwai kuma siffarsa ta rahama sannan kuma ana ganin kuma tasirin rahama a cikin bayin sa to shi wannan na uku ne shine Ibn Qayyim yace sai dai afi sai Ar-Rahim shi take da wannan Ar-Rahman ba ta da shi wanda kuma malamai ba su musu ba maka wannan ba gaskiya ka ce kawai wannan siffa ce ta zati kama al-hayyu kama al-qayyum yanzu kamar rayuwar ubangiji ta da alaka da mu ne ta talzum ta al-iltizam amma ba wai kawai kai tsaye a gagaye na rayuwar ubangijin mu a zatin ba rayuwar ubangiji alakan mu da ita shine yayin da muka roke shi mun san yana nan yayin da muka dogara gare shi mun san yana nan yayin da wato muke bautar sa mun san bautar da muke yi wato bai zuwa sarin samaniya a banza akwai mai karba to wannan shine wato alakan mu da shi da al-hayyu da al-aliyu da al-azimu da sauransu wannan shine ake kira wato sifat ghayr mutaaddiyah amma waɗannan sifofi kamar rahaba kamar halitta kamar karban tuba kamar ji kamar gani waɗannan duk sifati ne mutaaddiya wato za a gani za ka siffanta Ubangiji da shi yana da sunan As-Sami'u Ar-Rahman yana da sunan sannan kuma yana da siffa ta Ar-Rahama din sannan kuma rahama yayin da yayi maka rahama kuma za a ga alamar rahama kai tare da kai to wannan shine shine malamai suka yi mashi Ibn Qayyim raddi suke cewa to wannan abin da Ibn Qayyim ya faɗa babu yanda za a yi ya zama daidai na san dai kuma kamar lokaci ya wataƙila sai idan muka zo gobe za mu sake magana na tabbatar da yanzu an gane yanda malamai suka yi ma naqadi akan maganar Ibn Qayyim to akwai magana na da zamu zo mu sake yi kuma akan ra'ayi na shi wancan malami Abdulhaq Ibn Muzahim muga shi yaya malamin ke kallon ra'ayin nasa sannan kuma abinda aka kawo na ayan da ake cewa tana masa raddi zamu zo mu kawo muga kuma yanda su malamin ke ganin wannan raddi din insha Allah ta'ala abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Tambah insyaAllah Rasulullah.